shafi abinda zamu koyi da shi dangane da waɗanda suka huce mu suka aikata, wanda kamar yadda muka sani taken shirin rayuwa a barkoyi yana tattaunawa akan abubuwan da suke sun kunshi abinda magabatan mu suka yi na rayuwa, mu kuma mu gani me zamu iya aikatawa a cikin rayuwar waɗanda suka gabace mu. Kamar yadda aka saba a koyaushe a kowane sati mukan kasance tare da ku a wannan fili, Aminu Sidda Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadankaya, wanda mun dan dauki hanya amma mun dawo za mu dora akan tarihin magabata ne suka aikata, me za mu iya koyi da shi a cikin rayuwarsu. A wannan sati insha Allah akwai tarihin sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama Amr ibn al-As, wanda Amr ibn al-As sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake ya shahara, mutane sukan karanta tarihinsa da hadisansa da wani abu da ya taka wanda ya shafe mu mu kai tsaye, wanda dai insha Allah na san malam zai kawo irin abubuwan da ya shafi rayuwar wannan bawan Allah ko in ce sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama, wato Amr ibn al-As yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda idan mun saurari rayuwarsu, mun saurari abin da suka yi, za mu amfanu kwarai da gaske a irin rayuwar da suka gabatar. Akramakallahu, wannan shine sahabin da za mu tattauna akan shi. Wane ne Amr ibn al-As?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin kowa da komai da ya sake gama mu ya hada mu a wannan fili mai albarka na tattaunawa dangane da tarihin magabata na kwarai da sirarsu. Yau za mu tattauna insha Allah ta'ala akan wannan sahabi Amr ibn al-As. Amr ibn al-As sunansa kenan, ya musulunta wato a shekarar yakin Khaibar. Malamai sun yi maganganu kwarai da gaske, wasu sun ce ya musulunta a watan Safar shekara ta 8 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama, haka wasu suka fada. Wasu kuma sun fada wasu maganganun ba wannan ba. Ya musulunta tare da Khalid ibn al-Walid da Usman ibn Talha Abu Abdullahi da sunan alkunya Abu Abdullah, wasu kuma suka ce alkunya Abu Muhammad. Yana da wani kwambe da ake fada a kansa, manzo Allah yana cewa aslaman nasu wa amana Amr ibn al-As, duk mutane musulunta suka yi amma Amr ibn al-As shi imani yayi. Allahu akbar. Allah ba mu ikon koyi da shi. Sunan mahaifiyarsa Nabighatu bint Harmala, Nabighatu bint Harmala. Imam ne jagora a cikin sahabbai, kuma mutum ne wanda ana sifanta shi da mutum ne mai matukar hankali kwarai. Allah ya yi masa baiwa da hankalinsa fiye yake da sauran hankula. Sannan kuma mutum ne wanda ya yi shahara, ya shahara a duk duniya, ka iya cewa an san shi yana cikin waɗanda suka fi kowa rawaito hadisi masu tarin yawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa yudrabu bihi almasalu fil fitnati, ana buga misali akan sa a wajen hazaka da basira da hankali. Sannan mutum ne mai tsari, Allah ya bashi tsari akan al'amura. Ka san mutane wani zaga yana rayuwa bashi da tsari, wani kuma zaga yana tsari sosai. To Amr ibn al-As yana daga cikin mutanen da ake sifanta su, Allah ya musu ni'ima, suna da tsari a cikin al'amuran su. Mu ma muna fatan Allah ya samu zamantu masu tsari a cikin al'amuran mu, kar mu zo muna yin abubuwa kana zube babu lissafi ba ga'ida. Yayi hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana ainihin wato musulmi a farkon shekara ta 8 kamar yadda wasu malamai suke faɗa. Yana tare da Khalid ibn al-Walid, wannan sahabi shahararre sananne, da kuma Usman ibn Talha wanda shi ne ake ce da shi Hajibul Ka'bati, wanda suke kula da ainihin wato Ka'aba. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki da zuwan su, wato gare shi da shi wato Amr ibn al-As da kuma Khalid ibn al-Walid da kuma Usman ibn Talha. Annabi ya yi farin ciki akan musuluntar su, kuma ya nuna jin daɗin sa ƙwarai da gaske. Shi Amr ibn al-As daga cikin matsayi da falala da Allah madaukakin sarki ya masa tun a zamanin Annabi, ya naɗa shi a matsayin shugaba na sojoji a yaƙi, ya sa shi ya zama shugaba, kamar yadda zamu zo mai bayani a cikin wasu yaƙuƙuka. Imam Bukhari yake cewa wallahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ala jayshi dhati salasil, sun kai mutum 300, amma Annabi ya ce Amr ibn al-As shi na naɗa shi ya zama shugaban ku. Ya zauna a garin Madina wani lokaci, sannan kuma ya zauna a garin Masar, misrari da aka sani, amma can ya rasu a garin Masar ba a Madina ya rasu ba. Yana daga cikin sahabban da ana buga misali da su ƙwarai da gaske wajen tamassuk ga al-ittiba, riƙo da addini da kuma biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam matuƙa. Duka sahabbai suna bin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wanda baya bin sa. Amma masha Allah Amr ibn al-As yana daga cikin wanda Allah musu wata falala dangane da sifar halittarsa. An ce yana da gemu sosai, sannan kuma ya yi furfura, yana rina gemunsa da wani bakin abu, yana rina gemunsa da wani bakin abu, kamar yadda an samu malamai da yawa suna irin wannan. Imam Abu Huraira Allah ya yarda shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito shi, kuma hadisin ya Hasan ibn al-As mu'minani amrun wa hisham, ibn al-As aminani amrun wa hisham, ya guda biyu na al-As mu'minaini amru, wanda muke magana da kansu da kan shi, da kuma hisham, da mu sunan sa Amr ibn al-As, akwai hisham bin al-As. So waɗannan annabi ya masa shaida ya ce su mu'minaini. Akwai bambanci tsakanin wato musulmi da mumini. Matakin farko shi ne al-islam ɗin, mataki maɗaukaki shi ne al-iman. Mutum baya zamantowa mumini sai ya taka wata daraja maɗaukaki a sama da musulmi. To shi yasa annabi ya ce shi wannan ba a matakin farkon yake ba, shi a mataki na gaba yake, ma'ana mumini ne.
Na'am. To akar makallahu, wannan hadisin da ka kawo da wancan na baya da ya kai bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane sun musulunta, shi kuma Amr ibn al-As ya yi imani, wannan yana nuna shi kai tsaye da yazo da cikakken imani yazo ya shiga musulunci kenan, ko me hadisin yake nuna?
Abin da yake nunawa shi ne Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da kudirin shi wannan bawan Allah, cewa ba iya a matsayin musulunta ba, wato a matsayin mumini ma yake, kamar yadda ne bayani ka san daraja ce ma daukakiya, kuma ba wanda ya sai ce wani mumini in ba irin annabin ba.
Na'am.
Duk yanda kake da mutum ba za ka ce da shi kai mumini ba ne, saboda wata tazkiyatun nafs ne, tsarkake wani sai abinda Allah ya sanar na zuciya, ba wanda ya san waye yake sama da wani. So anan hadisin yana nuna cewa yana da karfin imani ne, Annabi yana nuna mutane cewa yana da ƙarfin imani.
Wanda anan duk yadda naga mutum ya kai da kokari wajen yin addini da kwatantawa, ba zai yi ba nauna kamar cewa wannan wali ne ko ko mumuni ne ko dai ga wani matsayi hakan nan
to kalma ta walittaka muna fadan ta haka akwai wanda ake fada a maganganu yau da gobe Bahaushe ne cewa da wali ne shi amana yana nufin bawan Allah ne na kusa da shi kuma yana da wani matsayi na daban akwai kuma walittaka wanda Allah ne zai iya ganewa cewa kai wali ne ko ba wali bane amma dai Allah ya bayani akan sifar wali ko waliyai ma gaba ɗaya Allah ya ce la inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle waliyan Allah sifar su sune waɗanda babu tsoro a tattare da su wa lahum yahzanun sannan kuma ba sa bakin ciki ba tsoro a nan duniya ba sa tsoron wannan Allah wala hum yahzanun kuma a kiyama Allah ta da kiyama ba za su yi bakin ciki ba Allah 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 kada ka samu cikin waɗanda za su yi bakin ciki ran tashi alkiyama
amin
Allah ka ba mu kariya to kaga wannan Allah ya bayyana shi alladhina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani kuma suna da takawa kaga sifar waliyan kenan mutum imani sannan kuma ya zama yana takawa tama zurfin imanin mutum da karbuwar imanin ba wani wanda zai iya tilaye akan shi in ba Allah ba so barka kai tsaye ka ce ka nada wani ya zama wali ko ka nada wani ya zama mumini sai dai a ce ana kyautata masa zato ana kyautata masa zato so wannan kenan idan ka duba wannan sifofi kuma da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani za ga waliyan farko su ne sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan hadisai ne suka zo suka tabbatar da wannan lalle annabi ya faɗa cewa mutane sun yi imani shi kuma Amr bin al-As ya sun musulunta shi kuma ya yi imani Imam Zahabi yana faɗa cewa sahan an abi Usman al-Nahdi daga Amr cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi a matsayin shugaba a wani yaki da ake cewa shi ghazwatul zati salasil kuma a wannan yakin kamar yadda ne bayani sun kai mutum 300 a cikin su akwai Abubakar da Umar amma abin mamaki annabi bai dubi Abubakar ya bashi kujerar ba bai dubi Umar ya bashi kujerar ba sai ya dubi Abdullahi bin Amr Amr bin al-As Amr bin al-As ya dauka ya bashi wannan jagoranci in dai har za a zo a nada mutum shugaba Abubakar yana ciki Umar yana ciki a bashi a ce ya zama shugaban sa wannan mutum yana da matsayi
yana da matsayi tabbas
yawa wannan yana nuna yana da daraja kuma haka sabon annabin nan suke masha Allah duk in ka ga su gaji tarihin su za ga mutane ne wanda Allah ya girmama su ya kimanta su anan fiqhin da ya kamata mu dauka shine ya kama kallah zai iya yiwuwa wannan ya kamata a gane siyasar zamantakewa da shugabanci zai iya yiwuwa wato wanda yake ba shi da falala da yawa ya zama shi ne shugaba akan wanda ya fi shi falala sabance ne za a iya nada shugaba ba sharadin shugaba bane ya zama ya fi kowa tsoron Allah ko ya fi kowa matsayi a jiya yanzu misalin gwamnan Kano kaga shi ne shugaba a Kano to akwai mai hankalin da zai ce shi ya fi kowa
ina
falala da matsayi
ba zai ba
to shi shugabanci Allah yana bawa hatta wanda bai da falala wanda bai da wani matsayi a cikin mutane sai ya dauki shugabancin sai ya bashi dan ya jarrabe shi dan jarrabe shi
na'am
gwaji ne ai
a ga zai kenan
ai kwarai kuwa
na'am
yaya mutum zai rike amana ya zai gudanar da mutane me ya ma manufar sa tukun da yin shugabancin da sauransu to kuma kaga wannan yana nuna cewa idan ni ina da falala ina da matsayi sai aka nada wani ya zama shugaba na a ma'aikata ko a wuri bai kamata ta da hankali ina hasada ba gare shi haka ne
haka yake
yawa to wannan yana nuna cewa mutane ya kamata su koyi siyasar zamantakewa yanzu a gida sai Allah ya fifita kani ya bashi matsayi da daraja sama da yayansa sama da ma ubansa ana iya samu uba yana nan yana raye ɗansa ya zama sarki yanzu misali sarkin Kano na yanzu kaga akwai daga cikin fada wanda suke tare da shi na ƙasa da shi akwai wanda sun haife shi
da yawa
ko ba ka bane kuma kaga dole suna masa ladabi suna masa biyayya
a matsayin sa na sarki
a matsayin sa sarki
haka yake
to haka tsarin musulunci yake ko da mutum ka fi shi ilimi ka fi shi wadata ka fi shi matsayi a cikin al'umma sai Allah ya zaro shi ya bashi shine shugabanka to sai kai masa da'a kai masa addu'a Allah ya sa masa albarka ba za ka ja gefe kana fito na fito da shi kana zagiyan sa ko kana bata shi ko kana ce ai yaro ne karami ai bai san ma kaza ba ai mu muke gaba da shi ai ya za a ce wani shi ne shugaba ya za a kaza kaza daman ba a fada a shugabanci daman ba a ce wai wanda zai zama shugaba
sai ya fi kowa
wai shine al-fadil ba yasihu imamatul mafduli ala al-fadili ya halatta wanda aka fi shi ya zama shine shugaba ga wanda yake ya fi shi falala ba misali nan kun gani Amr ibn al-As Abubakar kowa ya san ya fi shi daraja ya fi shi matsayi haka Umar ya fi shi daraja ya fi shi matsayi amma an zo wannan yaki annabi ya ce kai kai ne shugaba kuma dole Abubakar bai sai motsi ba sai da Umar nan Amr ibn al-As
Allah ya kara masa
amin Umar ma bai sai motsi ba sai da Umar nan Amr ibn al-As so da Allah muna yin wannan karatu ne da bayani akan waɗannan bayin Allah dan mu rinka koyi da su kuma yadda na faɗa shi kullum mutum ana so ya zama mai hakuri mai kaiwa zuciya nesa ba a cewa ai wane ya shugabance mu ai bai cancanta ba ai bayi da kaza bayi da kaza na'am akwai wasu criteria da wasu sifofi da ake son shugaba ya zama ko ya ne ne to amma ba a ce wai wai dole ya zama ya fi kowa ba amma dai kuma ana so a samu salaha
to Allah ya samu dace
amin
akaran kallon kana tsakiyar bayani lokaci yayi za mu dan leka sashin tallace-tallace dan mu je abin da suke dauke da shi ma saurare ku ci gaba da sauraron wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoi daga Dala FM Muryar Zamani za mu leka sashin tallace-tallace mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya
Dala FM Dala FM Muryar Zamani. Have you heard the good news, my people? Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazovia glass bottles now go for the price of 50 Naira and 50 Naira only. This means that if you've been looking for refreshment and enjoyment at a pocket-friendly price, then look no further, as you can now buy Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazovia glass bottles, each for just 50 Naira. So go to any store, kiosk, or canteen near you and tell them that you want to buy Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew and Team Wazovia glass bottles. You know it's called Wazo for a reason, right? It's just 50 Naira. Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew and Team Wazovia glass bottles now goes for just 50 Naira each.
Albishirinku jama'a kun deji kulban gilashin Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew da Team sun koma naira 50 katal lokacin morewa da nishadi ya kan kama wa kowa saboda da zaran kana bukatar wacewa da yan kudin kalilan zaka iya sayan kulban gilashin Wazovia na Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew da Team akan naira 50 katal garka ya da barka a baya je ka shaguna da gidajen abinci dake anguwarku ka gaya musu zaka sayi kulban gilashin Wazovia na Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew da Team ana kiransa da kwalban Wazovia na asali kuma farashin sa naira 50 ne kacal kwalba daya kwalban gilashin Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew da Team akan naira 50 kacal
kai lallai lemon juice shi yasan inda rai yake ko zan samu kari a naki
yalla bai kenan ai da ka bar ni na ci gaba da kwankwadan dandanan na juice ni ma
to naji amma dan kara tsiya ya mun ko da kadan ne
to naji gaskiya daga wannan babu kari
ke dai kika kofin
tabi dan ai na fata zuba rabin ma kwata zan kara maka
Oi, che, tunaji, sarabin.
Gagarin lemon juice ya zo. Mai dadi, musha musha shi ya taro kar ta shi ga dadi.
Tabbas, muna farin cikin sanar da ku garin lemon juice mai gangare dandanan kola a barba da kuma lemo. Ana sirka kowane paketi guda da lita biyu na ruwa ga karin kuzari da lafiya.
Kamfanin Kaden dake Sharada Bakery Float mai number 20 su suke samar da garin lemon juice. Za kuma ku same shi a kasuwar Singagur manyan diloli ko a shaguna da gun ɗan table suna maraba da ɗan sari da masu sayan daidai lambar tarho 08033 5761180
garin lemon juice gangariyar dandano
Bottle.
Have you heard the good news, my people? Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles now go for the price of 50 Naira and 50 Naira only. This means that if you've been looking for refreshment and enjoyment at a pocket-friendly price, then look no further, as you can now buy Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles, each for just 50 Naira. So go to any store, kiosk, or canteen near you and tell them that you want to buy Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles. You know it's called Wazo for a reason, right? It's just 50 Naira. Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles now goes for just 50 Naira each.
Dale FM, Muriel Zaman.
Allah kuma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ubulika wal katim lima sabaka nasir al-haqqi bil haqq.
Dama mun sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa kamar koi wanda mun ji yau mun na tattaunawa akan sahabban manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama Amr ibn al-As wanda mun ji kadan daga cikin tarihin sa ko mun ji taken shirin ya fito kware da gaske inda malam ya mana bayanin abinda zamu iya koyi a wannan gaba ta farko ta shirin ga wannan sahabi mai albarka cewa za a iya nada maka shugaba wanda yake kafi shi matsayi kuma haka za ka yi mishi biyayya mun ji a tarihin wannan bawan Allah mai albarka akarma kallawa ina zaka dora
Imam Zahabi Allah ya masa rahama yana bayani akan wannan sahabi Amr ibn al-As إلا شاكان من أجل رجال قريش رأيا ودهاء وهزما وكفاءة عمرو بن العاص إلا دقاء شموت عنند سكفي كوا واتو جرم الرأي ميكو أتكين قريشا سنة أنا سفن تاشدا متمن ديكي يابكوا حنكلي أو النملوكشي سنة إلا دا همة إلا دا هزما إلا دا تاري أتكين الأمرسا ga cancanta ga basira ya kware akan harkar yaki kuma in aka zo harkar yaki to yana da kwarewa yana cewa min ashrafi mulukil arabi Amr ibn al-As yana daga cikin mafiya daukaka a cikin masu mulki da sarautar larabawa sannan yana cikin wadanda suka yi fice kuma daidaiku a cikin al-muhajirin min ayan al-muhajirin yace Allah ya gafarta masa ya gafarta mana gabaki daya masa afuwa
amin
yace da ba dan Abubakar da su Umar sun fishi zuhudu ba to da shi ma ya cancanta ya zamanto halifa amma waɗannan in ka hada su da shi kuma suna gaba da shi amma da yadda ka Abubakar ya hau kujerar halifanci Umar ya hau kujerar halifanci kwarewar Amr ibn al-As da gogewarsa da hankalinsa ya cancanta ya zauna a wannan kujera amma an kan kwatanta shi kuma sun fishi nisan ta duniya matuƙa kware da gaske ana magana akan musulunta wannan bawan Allah Qais ibn Musa ibn Sumay yace Amr ibn al-As ya zo wajen manzo Allah yake cewa ubayi auka ala an yughfara li ma taqaddama min dhanbi ya Rasulullah zan maka mubaya'a a bisa sharadin karokan mun Allah a gafarta mun duk abin da ya gabata na zanibi na gaba daya yace shine sharadin ya musulunta sai dai in za a yafe masa to shine sai manzo Allah ya ce shi innal islam wal hijrata yajubani ma kana qablahuma da musulunci da yin hijira suna shafe dukkan laifi da zanubin da aka taka farsu duk wanda ya musulunta to insha Allah ta'ala wannan musuluncin ya yafe masa ya kankare masa zanubin sa da ya aikata yace fa wallahi inni la ashaddu an-nasi haya'an min rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa ma mala'atu ayni minhu wa la raja'atuhu. Idan an zo maganar kunya kamar da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad nasa, yace wallahi ina cikin mutanen da suka fi kowa jin kunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace tunda nake ban taba kura masa ido in zuba wa Annabi ido ya kanni in ganshi mu hada ido da shi ba na iya yi, in na kalle shi da ya jiyo sai in kifa kaina, ido na bai ci taba cika da kallon Annabi kallo na kuru na karewa ba. Yace kuma Annabi bai taba yi yace in ce ba, bana maimaita masa zance, mana bana dawo da shi ne zance. A nan gurin abin da zamu koya shine yana daga cikin girmama mutum kada ka kafa masa ido, kana kallon sa yana kallon ka ku hada ido da shi. Duk mutum ne yake da daraja da matsayi a idanka, to idan ka kalle shi ya kalle ka, to ka kan kwantar da ganin ka. Kware da gaske, in dai ka kalle shi ya ganka, to sai ka dan sauke ganin ka. Wannan yana daga cikin tarbiyya ta zamantakewa da mutane. Sannan ja'inja raja'atul kalam, mutum ya faɗa wani ya faɗa ko yana yi ka datse shi, duk yana cikin rashin ladabi a zamantakewa.
Na'am,
shi sa sahabbai idan suna zaune da Annabi ruwaito sallallahu alaihi wasallam ka'anna ala ru'usihim at-tayr, kai ka ce tsuntsu ne akan kan saboda tsabar sakina da wakari na tsuwa. Duk wanda yake zaune gaban babba baya hayaniya, duk wanda yake zaune gaban babba zama ma na ladabi ake yi, tarbiyyar musulunci kenan. Kallo ma akwai irin kallon da zaka yi wa mutum inda na gaba da kai ne, bayan da zaka yi abokinka kallo ko da zaka yi matarka kallo, haka zaka yi wa malaminka ko mahaifinka ko wani babba da yake gaba da kai ba.
To ni lokacin akrama kallo zaka ga idan wani babba yana magana sai ka ji yana cewa yaran ina magana kana kallon wani guri.
Akwai rashin ladabi na mutum yana magana baka mai da hankali a wurin ba.
Na'am,
wannan shine yana jan hankalinsa ka dawo da hankalinka. Ba cewa yake ina magana kana kallon wani, ka dawo ka kalle ni ka jira min ido ba.
Na'am,
azai iya kana abu ka ga wani ya shigalta yana duba wani abu, karatu kake ko bayani kawai yana kallon wani karanta wata jarida, ba ga wannan rashin ladabi ne. To shi ma sai a rubuta shi yana cikin rashin ladabi da rashin sani ya kamata, yayin da ana yin magana ko wani babba yana wani abu, mutum ya zo ya shagaltu da wani abu wanda ba shi bane ba. Ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye mu koyi tarbiyya. Kuma malami ne waɗannan abubuwan ana fa koya wa yara ne tun a gida suna ƙanana. Wato yana daga cikin matsalolin da iyaye suke da shi na ƙarancin kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu. Ƙarancin kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu, ba a koya musu abu, to yanzu su iyaye ma duk ba su san wani abu ba.
Shi ne matsalar mala.
Amma ka ga yaro masha Allah tabarakallah, yaro matashi gashi nan da ido amma babu tarbiya, magana bai iya yi ba, kallo na rashin kirki zai iya yi maka.
Wannan magana da kake malam sakon da ya fara shigo mana a yau abin da yake cewa a ja hankalin iyaye da su tashi su nemi ilimin addinin musulunci,
ka ji ko?
To kaga sai daidai da wannan bayanin da
kake. Na'am, saboda abin da yasa malam ana ga yara haihuwar amma fa ba a iya tarbiyar ba, sai dai wanda Allah ya kubutar. Mutum malam ya zo dan me zaka zo ka yaudar kanka, mutum ya ta zuba haihuwa bai yi wa ƴaƴan nan tanadin abin da zai tarbiyantar da su ba, ba wai ci da shafa shi ne kawai nauyin ƴaƴa ba fa. Ka zauna da ƴaƴanka ka nuna musu daidai, ka nuna musu ba daidai ba. Wallahi tallahi malam, tarbiyya ta fi wahala sama da ciyarwa da shayarwa ga mai hankali a musamman irin wannan zamanin. Ta fi wahala sama da ciyarwa da shayarwa. To amma ana haifan yaran ne ba a sa ido a kansu, ba a kula da su, da wannan ya tashi ya girma a biya mai kudin makaranta a ce kaza kaza, an sake shi ya tafi, kaje ka ga ya shiga wata kungiya ya zama dan ta'adda ya zama waye da sauransu. So ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kuma gyara halayensu da ɗabi'arsu. So wannan kenan. Ya ce yana so musulunta a yafe mu, aka ce to ai alhamdulillah. Sannan kuma ya nuni akan irin yadda yake girma wa Annabi, Allah ya ba mu ikon girma Annabi.
Amin.
Wadannan sahabbai jama'a muna bayanin su ne don a san falalarsu da matsayinsu, a san cewa babu mutanen da suke san Annabi suka san darajar Annabi sama da sahabban Annabi. Duk duniya babu wani wanda zai ce ya fi sahabi san annabi ko yafi sahabi sanin annabi kuma su ne almajiran sa na kusa da shi waɗanda suke kwana tare da shi su tashi tare da shi to an ce mai koyi da shi mai koyi da su ko ba komai kasancewar su tare da annabi sun isa samu falala su samu daukaka so ne yana da kyau kwarai da gaske bayan wannan yana da kissa tare da muhajiratul habasha kamar yadda akai bayani a cikin tarjumar Ja'far ibn Abi Talib shine mutumin da Qurayshawa suka tura shi a Amr bin al-As Qurayshawa suka aika shi Habasha lokacin musulmi sun yi hijira sun koma Habasha su Ja'far ibn Abi Talib kenan Qurayshawa suka tura Amr bin al-As suka ce je igayawa sarkin Habasha na Najashi ya sako waɗannan musulmin wato su dawo gidajensu mutane ne marasa kirki wanda sun saba alƙawari suna zagin iyaye suna cin mutuncin addinin iyayensu da kakanninsu shi aka tura a wannan lokacin bai musulunta bai je ya dawo da musulmi kuma an dawo da su wulaƙanta su sa ya tura da su to amma alhamdulillahi Allah madaukin sarki ya ba shi matsayi ya ba shi falala ya ba shi musulunci al-islamu yajibbu ma qablahu musulunci yana share abin da yake kafin sa so wannan kenan insha Allah ta'ala kafin mu karbi tambayoyi akwai tsokaci da zan yi kamar haka abu na farko shine idan yan uwa musulmi suna bibiyan kafafen yaɗa labarai sun ga irin musibar da ta fada duniyar musulunci a wannan sati da ya gabata juma'a da ta gabata shine a musulmanmu da suke kasar New Zealand suna cikin masallaci wani dan ta'adda ya zo da makami da bindiga ya harbe su ga baki ɗayansu ana faɗa ma da ya gama da wani masallacin ya tafi wani masallacin ya kakkashe mutane abinda a tarihi da a duniya na'am ba za mu ce ba a taɓa yi ba amma dai wannan a shekaru kusa-kusa ba a taɓa yi wa musulunci mugun ta'addanci na rashin mutunci da rashin kimanta ɗan adam irin wannan ba ƙur'anai sun jike da jini sharkaf kafet ɗin masallaci sai da aka canja shi gaba ɗaya saboda jinin ɗan adam saboda me haka kuram adawa lil islam ya kashe su kuma abin mamaki a fili ya yi parking da mota ya sa kyamara a jikin bindigarsa da yake harba mutanen ana kallo a bakin titi masallaci a bakin titi yake motoci suna wucewa ya shiga duk ya kashe mutane ya fito kuma duk ya bi masu tahowa su ma duk ya harbe su da maza da mata da yara da ƙanana gaba ɗaya wannan kiyayya ce ga musulunci wannan fada ne da Allah amma Allah bai zai musu ba
insha Allah
so abinda muke da bukata shine yan uwa idan ahdath abubuwa irin wannan suna faruwa to ya kamata mu mai da hankali mu ainihin wato gane kuma mu san mu suwaye kuma suwaye muke tare da su muke rayuwa da su wani abun bakin ciki da na gani wani yayi tweeting ana ta yadawa wani dan Najeriya shi ma ya rubuta ya ce wai suna buƙatar a zo a yi irin wannan a National Mosque a Abuja ina fatan Allah sa jami'an tsaro sun kama wannan mutumin lalle bai an kama shi ko
an tsaro sun kama shi
yawwa shi musulmi ne kuwa
ba musulmi bane
ba musulmi bane ya goyi bayan abin da aka yi kuma har yana gayyata a zo a yi a National Mosque Abuja a kashe mutane irin wannan abin da aka yi to muna fatan Allah ya tozarta shi kuma idan akwai wata manufa da wani shiri Allah ubangiji ya wargaza shirin dama irin wannan abubuwa suna faruwa a duniya ana sa ido a gani za ga ba abin da za a yi kuma yanzu wannan da kake gani wallahi nake gaya maka haka za su zo su sake shi ya tafi in ba sa ba saboda a ƙaita ƙasar New Zealand tun a 2008 suka sariyar da dokar kashe mutum duk abin da mutum ya yi ba za a kashe shi ba kamar yadda kasar Australia ita ma a kasatin a shekarar 2005 ta sariyar da majalisa ta zauna an soke dokar kisan kai ma'ana du abin da dan adam yayi ba za a kashe shi ba to kaga kasar ce ta musu shimfida tunda sun san ba za a yi musu hukunci ba duk wannan kotun da kake ga ana zuwa to ban sani ba sai dai in majalisa ta zauna ta sake wani sabon doka amma karshen ta a kurkuku za a sashi wannan in an ci sa'a kenan in baka ba a boye shi zai ta harkokin sa a wani wuri kuma da gangan yayi ba mahaukaci bane sananne so ya kamata mu kokari mu kiyaye zaman lafiya shi ku komai kuma muna shaidawa mutane a duniya cewa wannan abin da aka yi Allah ya sa muna fatan Allah Ubangiji ya bi mana kalin mu ya ji kan waɗannan mutane ya karɓi shahada su
amin
sannan kuma kada Allah ya bada iko ga wani wanda ba musulmi bai sha'awar ya aikata wannan ta'addanci
amin
kada Allah ya ba su nasara
amin
wannan kadiya ta farko kenan kar ku manta da musu addu'a Allah ya karɓi shahada su
amin
amma abin da zai faranta maka rai yanzu ku an samu ninki ninki ninkin baninkin waɗanda aka ce su shiga musulunci yanzu dinnan safi nake jin wasu gungun kafiran sun zo kuma ana ba su kalmar shahada a masallaci ka duba ne aikin Allah kuma yanzu haka kasar an ce ta sanya a kira sallah a radioyin kasar gaba daya a kira sallah sannan wannan kafiran kasar sun je masallaci sun nuna solidarity din su musulmi suna sallah sun tsaya suna gadin su suna tsaye a cikin masallaci mazan su da matan su don su nuna alheri da damuwa naga uwar wanda yayi kisan kan an nuna ta uwar shi dan ta'addan tana kuka tana zubar da hawaye duk da cewa kafira ce cewa kawai wannan a kashe shi kawai tace a kashe shi kawai tace amma kuma malamin constitution din kasar za su yadda suka shi sai dan wani abin da aka yi kuma so wannan gaskiya abu ne wanda yake ya kamata mu nuna bakin ciki yayin da aka taba musulmi ya kamata mu shiru ba Allah Ubangiji ya mana afuwa Allah ya yafe musu ya sa aljanna mahaukansu abu na biyu shine har yanzu musamman na miƙa jaje da sunan wannan shiri da alhini ga ainihin wato matakin farko iyalan dan uwa babban malami Sheikh Ahmad Suleiman ɗaya daga cikin malaman mu a wannan ƙasa a Afirka gabaki ɗaya mahaddicin alqur'ani gangaren wanda sananne ne a wannan gidan rediyo da karatuttukan sa da program din su da yake na qur'ani Allah madaukakin sarki ya kaddara masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da shi so muna yi wa iyalansa addu'a da jaje da sunan yan uwa da masu saurare gaba daya sannan ina yi wa al'ummar Kano gabaki daya a matsayin sa na dan Kano wannan musiba da ta same mu a jihar Kano sannan ina yi wa Najeriya gaba daya da kuma musulmin duniya gaba daya jaje akan wannan bala'i da ya same mu na garkuwa da wannan malami fatanmu da shi da almajiran su shida suna hannun ainihin wato da wannan yan garkuwa da mutane fatan waɗannan masu garkuwa da mutane su ji tsoron Allah su yi tausayi su yi rama su yi jinƙai a matsayinsu na galibinsu da ake magana su musulmi ne ba kafirai ba malamai ba su da kuɗi fa malamai ba su da kuɗi in dai ana neman kuɗi ne a garkuwa da mutum to ba kamata a kama malami ba Allah ya sani kun sani akwai masu kuɗi kun san waɗanda suke da kuɗi wallahi tallahi ba a yi adalci ba ba a kyauta ba in dai har a ce za a tsallako a kama malami tunda inda yana da kuɗi yanzu ai kaga da an sake da an bada kuɗin malaman nan da kake gani kowa yana rayuwa ne ta kansa wallahi musamman malanta a irin ƙasar Najeriya wanda ba ta da gada su muna shaida musu muna sanar da su in dai kuɗi suke nema fa to fa malamai ba su da kuɗi kaya ne kawai za su ɗauka su yi ta ciyar da su so muna fatan in Allah ya kai musu su tausaya albarkacin iyalin wannan bawan Allah albarkacin qur'anin da yake tattare da shi albarkacin da'awa da yake da taimakon marayu a gidansa bila adadin suna nan marayu su taimaka su saki wannan bawan Allah da shi da almajiransa amma tabbas malamai ba su da kuɗi waɗanda suke yaɗa maganganu na ƙarya cewa an sako malam an sako malam su ji tsoron Allah mutum kurin ya shiga ɗaki a gida saboda yana da waya tana da yana da data wadatacciya ya rubuta ƙarya ya yaɗa a duniya cewa an sako malamin nan a ina aka gaya maka an sako shi waye ya ce an sako shi ku daina yaɗa wala ta kulu wato ku rinka faɗin maganganu na ƙarya wanda ba ku da hujja a kai wasu suna yi da manufa wasu kuma tsabar soyayya ta suke amma akwai munafukai
saboda siyasa haramta masa addu'ar da ake masa ko kuma azo ana yada zancen ƙarya a ce ai wani mai kuɗi ko wani dan siyasa ya dauki nauyin fitar da malam alhali iyalansa da su da ƴaƴansa da matansa ba san da wannan magana ba kaga anan gurin keta ce da mugunta na farko sun yi amfani sun yi siyasa yanzu jinin mutum rayuwar malami ta zama ai amfani da ita a siyasa ana yadawa a Facebook a WhatsApp ai cewa wani ya dauki nauyi to in ya dauki nauyi ya fito da shi mu gani mana kuma ai kamata sai an fitar da shi sannan a fada cewa an dauki nauyi wannan illa ta farko kaga ana amfani da shi akan siyasa dan neman popularity
an siyasantar da lamarin
an siyasantar da lamarin su an bar iyalansa suna cikin kuka da tashin hankali alhali ba ya za a yi duniya ta ji iyalansa ba sani ba a yanzu haka iyalansa ba su da wannan labarin ba sani ba kuma officially ba a zo an gaya musu ba abu na biyu shine a yayin da ake negotiating da mutanen nan ana ta roƙon su Allah annabi su rage kuɗin nan miliyan 300 ba su rage kuɗin nan sai ga wani ya yada ce ai wani ya ce zai dauna bi kaga ke ta ce ko da suna so za su rage to ba za su rage ba wallahi mugunta ce ke ta ce irin wannan iyata kuma shi wanda zai dauki nauyin shi baya bukatar rage
yana bukata
baya bukatar rage in ya tabbata wani zai dauki nauyi ya cire baya bukata a rage masa to yaya mutane za su suna yada maganganu a Facebook suna fada cewa wai wani ya ce zai dauki nauyi wanda kuma ba ta magana ba ta da tushe ba ta da asali ko zai dauki nauyi masu misali baya bukata a rage masa to kaga wannan zai hana a yi fama da su ba lalle ne su iya ragewa ba sannan akwai mutanen da su kuma suna nan suna ta zage-zage suna ta faɗin maganganu ai ba a dau mataki ba ai ba ika zawa ai kungiyar kaza ba ta yi kaza ba ai ba a yi kaza ba subhanallah wanda kullun kokari ake ana ta magana da mutanen nan kungiyar da ake zagin ita take ta magana da mutanen nan take ta neman taimako take ta tallafin ya za a yi ana ta ciniki da mutanen nan to shikenan musulmi ne ai na kowa ne da kowa me ka bayar na gudunmuwar ka kai wani yanzu ko gidansa ko iyalansa bai sani ba bai taba magana da iyalansa ba shafanan naira 200 bai taba aika masa ba amma ya iya zuwa yana zage-zage mutane ba su da tarbiyyar zance masifa ta same mu shigaltu da addu'a Allah fitar da dan uwan mu wai ana zagin wani wai laifin wani ne naira miliyan 300 wai zai same ta ko gwamnati ce a kai tsaye za ta cire miliyan
300
ai ba karamin kuɗi bane haka kurin a banza ake samu miliyan 300 ina za a same ta wace kungiya ce take da miliyan 300 haba malamai ya kamata mu ji tsoron Allah mu rinka faɗin alheri mu daina yada sharri a daina zagin wani ina su malam wani akwai wani malami yanzu a kasan da ya sai da kikirji ya ce ya ji ya gani akan wannan harkar akwai shi to ko gwamna ne ya da kikirji kai tsaye ya faɗi wannan magana ina zai samu kuɗin ai sai dai an yi da gaske so muna kira a taimaka a roƙe su su yi afuwa su rage ko ma za a biya a roƙa su yi afuwa su rage su ma su ji tsoron Allah su rage su taimaka mu yi addu'a abinda yake gaban mu shine mu yanzu mabiya mu yi addu'a mu daina comment da faɗin maganganu a Facebook da WhatsApp saboda mun iya surutu wani ma yana cewa wai ka duba lalacewar musulmi fa wani ma yana cewa to gashi nan yan kaza yan izala an kama dan uwan ku to me kuka yi ka duba musulmi mai sallah yanzu har abun yanzu an manta yanzu da Qur'an da ke har ana magana akan kungiyanci a kama dan uwanka rayuwarsa tana za ta salwanta tana cewa wai yan wani to mu ga me za ku yi
inna lillahi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan abu ya munana so dan Allah kamata mutane mu ji tsoron Allah mu dai muna fada ayi addu'a roki Allah ku fitar da mu ya tsare mu gaba daya Allah ya jiyar da mu alkhairi kuma Allah ya kara musu lafiya
shi na uku akramakallahu akwai mutanen da aka yi bayani cewa suna neman taimako don su azurta kansu akan
ni da gaske dan uwan Allah ma albarka kashi da uku cikin wannan magana shine mun samu labari ko jiya ina magana da Mustafa dan gidan shi malam din cewa kuna da labari akan account number da ake ta yadawa a WhatsApp da Facebook ana karban taimako su iya ce bai san da wannan magana ba yanzu in Allah aka sa a gaba mutane mutane subhanallahi alazim malam ai ya kamata in za a bada taimako da tallafi ai dan su ya kamata a nema dan cikin sa da iyalin sa ai suna da account yaya kawai mutun zai zauna a daki sai tura account number isa sunan nake ko abun abu na boge na ƙarya kawai yace a tura kuɗi taimako ga dan uwa Malam Ahmad Sulaiman waye ce ai haka waye ba ku izini kuma yanzu in za a bada taimakon shi ba a san gidansa ba a san iyalinsa ba to an samu mutane ɓata gari marasa tsoron Allah da suke ta yada account number suna karban kudin mutane muna ga mutane kar wani yaje ya dauki kudi ya tura dan ya ga account number tana yawo a WhatsApp da Facebook ya dauki kudi yaje ya tura wai da sunan wai taimako ga dan uwan Malam Suleiman sai a tuntubi iyalinsa tunda suna nan suna raye akwai ayansa akwai matansa suna nan suna raye sai a tuntube su ko a tuntubi kungiyar da take kokarin bibiyar sha'ani wannan ba daidai bane kuskure ne so muna kira ga mutane don Allah kamata a taimaka halin da ake cikin mutum ya mai da abin kasuwanci kuma yana neman kuɗi me zaka yi da shi an baka kuɗin nan za a baka me zaka yi sai kamata mu ji don Allah kuma duk wanda ya karbi kobo akan wannan abu wallahi ya ci wuta balbal wallahi ta laci wuta balbal wallahi sai ya biya a kiyama abu na ƙarshe gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya kuma yadda aka sani za a kammala zabe a jihar Kano insha Allah sauran jihohi kuma yadda muka saba muna kira ga mutane muna addu'a Allah sa lafiya ga lafiya sannan mutane su ji tsoron Allah su samu nutsuwa ba wani abu ne tashin hankali zaben nan Allah ya riga ya gama da shi kaf Allah ya ba wa wanda zai ba Allah a cikin zatin mulkin sa da sarautar sa ya san waye gwamnatin Kano mu kawai jira muke yi sababi so ya kamata in takarkarin nan gaba ɗaya su sani Allah fa ya riga yanke shawarar sa kuma duk abin da mutum zai shirya na wani abu dan ya samu mulkin nan in Allah bai rubuta masa ba shine wallahi bai zai samu ba walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir muna kira ga samari matasa ku zauna cikin nutsuwa ku daina zuwa kuna shiga fitina da tada hankali kada ku yadda ayi amfani da ku na zubar da jini ko kone kone insha Allah kuma ba za a yi ba
insha Allah
amma ba zai hana mu fadakar ba kuma abun mamaki abun tausayi shine dukkan su ɗan takarkarin nan gabaki daya kowa kokari yake ya samu kujerar nan so su ma muna jan hankali kiran su su ji tsoron Allah sani zaman jihar Kano da lafiyar ta shine yafi mulkin su wallahi akan mutum daya kada a zo a balbala mana a kyasta mana wutar fitina a garin akan mutum daya dan dole mutum ɗaya ne zai gwamnati nan so ya kamata su sani cewa zaman lafiyar Kano da al'ummar Kano da kamfanonin Kano da gidajen radio da komai da komai ku sani yafi ranku gaba daya so dan Allah ayi hakuri duk wanda Allah ya bashi Allah ya kaddara masa rabon sa ne shikenan amma kada a zuga a tada hankali ayi fitina ayi kaza ayi kaza ayi kaza sauran su so dan Allah muna roƙon Allah Allah ya sa ayi lafiya Allah ya sa a gama lafiya ubangiji Allah ka bamu waɗanda suka fi cancanta suka fi dacewa masu tausayin mu da jin kayin mu ya Allah kai ka fi mu sanin amfanin mu kai ka fi mu sanin abin da zai cutar da mu mu dai ka bamu abin da yake alheri ka bamu da sharri Allah ka sa ayi lafiya a gama lafiya Allah ka bamu hakuri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh ma sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkwai